This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba, 3 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafara su, da farko ga kanan labarai.
Ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta NATO za su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 ga sojojin Ukraine. Kotun tsarin mulki ta kasar Uganda ta ki amincewa da sauya hukunci kan dokar kasar da ta haramta duwadi da madubu, canza halitta da dai dangunan su. Sojojin Isra'ila sun ce har-haren da suka kai ta sama da ya kashe ma'aikatan agaji 7 a Gaza mummunan kuskure ne.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa wata kotun birnin Yamai ta umarci hukumomin jamhuriyar Niger su gaggauta sakin wasu makusantan habbararren shugaban kasa Muhammad Bazoum saboda ana tsare da su ba bisa ka'ida ba. To ko me yan fafutuka irin su bana Ibrahim ke cewa akan hukuncin kotun?
To wannan yake nuna cewa lalle cikin kasar mu har yau ana bin dokokin kasa. Alhamdulillah mu ma gwamnatin mu da CNSP yanzu na ganin cewa koda dai a karkashin mulkin kamarana soja muke ana kula da haƙƙin bil'adama.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A baya-bayan nan an ga karuwar darajar naira a kasuwar hada-hadar kuɗaɗe, sai dai ƴan Najeriya na ganin har yanzu farashin kayayyaki bai sauka ba. To ko me masana ke cewa akan batun
tun lokacin da dala za ta tashi a Nigeria sai ta tashi da naira 100 sai ta tashi da 200 amma idan ta tashi ta soko kuma tana sokowa ne kai so shi dan kasuwa a lokacin da yayi wannan lissafin sai ga cewa idan ya saida kayan sai zai rage a inda far dala ta sauko to watakila fa in ya saida bare ci riba ba.
Dr. Abdulrahman Fantami kenan za ku ji karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta kawo mana shirin zamantakewa wanda ya tattauna da dalibai akan mu'amalar su da waɗanda ba addini ko kabilar su ɗaya ba. To amma yanzu dai sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yammaci ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro na NATO su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 domin tallafawa sojojin Ukraine. Kudirin da sakataren jiran na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya gabatar ya hada da shigar da NATO kai tsaye wajen kula da tallafin da mambobin kasashe ke samarwa da dakarun na Ukraine, wani aikin da Amurka ke jagoranta na haɗin gwiwar kasashe sama da 50. Stoltenberg ya shaida mana ma labarai a yau Laraba cewa abu ne muhimmi a tashi daga takaitaccen tallafi ga Ukraine da wato akai shi wani matsayi babba na tallafawa wanda zai samu kwakwaran tallafi na dogon zango bisa jajijewa kungiyar ta NATO. Yace dakarun Ukraine za su samu karfin jajircewa bisa tsare-tsaren fafatawa a filin daga ne idan suka kwana da sanin cewa za a mara musu baya a koyaushe. A ranar Laraba, kotun tsarin mulki ta kasar Uganda ta ki amincewa da sauya hukunci kan dokar kasar da ta haramta luwaɗi, madugo, canza halitta da dangunan su. Dokar da ta haramta luwaɗin da ta fara aiki a watan Mayun bara ta bayyana duk wanda aka samu da aikata luwaɗi zai fuskanci hukuncin ɗauri. Haka zalika dokar ta tanaji hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da aikata luwaɗi da ke dauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS da wanda aka samu da aikata luwaɗi da mutanen da aka sa a rukunin masu rauni da ya hada da kananan yara da tsofaffi. Amincewa da dokar da ya janyo Allah wadi daga kasashen duniya inda har banki duniya ya dakatar da bayar da wani rance sabo ga kasar ta Uganda, ita kuma Amurka ta kakaba mata takunkumi na visa da ya haramta wa jami'an kasar ta Uganda shiga Amurka.
To kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Wata kotun birnin Yamai ta umarci hukumomin jamhuriyar Niger da su gaggauta sakin wasu makusantan hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum daga inda ake tsare da su. Alƙalin kotun ya ce ana tsare da waɗannan mutanen ne ba akan ka'ida ba. Kuma jinkirin mutanta wannan hukunci abu ne da zai jawo gwamnatin kasar biyan taron miliyan 1 na sefa a kowace rana har zuwa lokacin da za a baiwa waɗannan mutanen damar komawa cikin iyalansu. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aika mana da wannan rahoton daga birnin Yamai.
Tun a ranar da hukumomin mulkin sojan Niger suka zargi hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum da yunkurin tserewa daga inda yake tsare ne, jami'an tsaro suka kama Abdulrahman Ben Hamay da Muhammad Mbarak a jerin mutanen da ake zargi da hannu a abin da ake kira yunkurin tada hankalin kasa da yiwa hukuma barazana. An ja lokaci mai tsawo ba tare da jin duriyar waɗannan mutane ba kafin daga bisani a gano cewa suna tsare a wani ofishin jami'an tsaron jandarma da ke birnin Yamai. Lamarin da ya sa lauyoyinsu shigar da ƙara a kotu domin ta dubi abin da suka kira take doka da tauye haƙƙin bil'adama. Bayan nazari akan bahasin bangarorin biyu a zamanta na 32 ga watan Afrilu, kotun ta umarci hukumomi su sallami waɗannan mutane kamar yadda Maitre Chibo Ibrahim, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare su, yayi ƙarin bayani.
La loi a la matière a prévu tout au plus un mois pour la garde à vue.
Yace doka ta kayyade cewa bai kamata a fice wata guda ana tsare da mutum ba tare da an gabatar da shi gaban alkali ba. Su kuma waɗannan mutane sun shafe watanni 6 da mako 2 a ofishin jandarmomi, abinda ke nufin ana tsare da su ne ba akan ka'ida ba. Alkali ya lura da cewa Abdulrahman Ben da Muhammad Mbarak ana tsare da su ne ba da wata hujja ba. Sabili kenan yayi na'am da buƙatar mu. Mafari ya umarci a gaggauta sakin su.
Après avoir fait ce constat-là, le juge a ordonné leur mise en liberté immédiate.
Domin tabbatar da cewa an bi umarnin kotun, alƙalin da ke wannan shari'a ya ginda yawa mahukunta sharadi, inji Maître Djibo.
On peut supposer dans cette situation là que l'état de Niger traîne les pas.
Yace za ta yi hukumomin Niger su yi ta jan kafa ko kuma su ki zartar da hukuncin kotun. Matakin da ke biyo bayan aikata wannan ɗabi'a ta kin sakin waɗannan mutane shine biyan tarar miliyan guda na sefa a kowace rana har zuwa lokacin da komai zai je daidai.
D'ici l'état ne libère pas nos clients, chaque jour qui passe il doit en contrepartie payer la somme de 1 million.
Na nemi jin matsayin ƴan fafutuka a game da wannan al'amari. Bana Ibrahim kusa ne a kungiyar Front Patriotic.
To wannan shike nuna cewa lalle cikin kasan mu har yau ana bin dokokin kasa. Alhamdulillah mu ma gwamnatin mu da CNSP jinjina da ganin cewa koda dai a karkashin mulkin kamakara na soja muke ana kula da haƙƙin bil'adama.
To ko wace irin fasara za a iya yi wa wannan shari'a? Shugaban gamayyar kungiyar farar hula na Rezo Esperance Bashir Muhammad masanin doka ne.
Shari'a tsaye ce kenan, dai in ya kasance babu ta da shari'a kamar yanzu shi gwamnati yana da izinin ya shigar da karar cewa bai yarda da wanga shari'ar ba, sai a shiga abin da ake ce ma jugement au fond. Kenan wanga kamar shari'a ce wanda ake yi ta gaggauce ga wanda ya matsu. To ya matsu kuma ya kai karar shi ya ce ana rike da shi, babu wani takarda ta shari'a wadda ta ce a tsaidar da shi. To bisa kan wannan magana an ba shi gaskiya.
Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren gwamnatin Niger wacce ma'aikatar Agence Judiciaire de l'Etat ke wakilta a wannan shari'a. Ko da yake hukuncin kotun na cewa akwai damar ɗaukar ƙara kafin nan da makonni 2 masu zuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Mana Barma, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Laraba ne sojojin Isra'ila suka ce hare-haren da suka kai ta sama da ya kashe ma'aikatan agaji 7 a Gaza mummunan kuskure ne. Shugaban sojojin na Isra'ila General Hazi Halayi ya danganta harin da ya kashe 'yan kungiyar agajin ga wani kuskuren fahimta da aka samu a cikin dare a lokacin yaƙi a wani irin mummunan yanayi. kungiyar agajin ta WCK na gudanar da ayyukanta ko ina a fadin duniya da ya hada da Isra'ila domin ayyukan taimako a mawuyacin yanayi cewar halayi cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo kungiyar na aiki kafada ne da dakarun tsaron na Isra'ila da suka ce sun gamsu matuƙa bisa ga muhimmancin aikin da kungiyar agajin ke yi A yau Laraba kasar Ukraine ta ce Rasha ta kai mata hari cikin dare da makamai masu linzami uku da jirage marasa matuƙi guda hudu. To sai dai an rawaito cewa dakarun rundunar saman Ukraine din sun yi nasarar lalata dukkan jirage marasa matuƙin guda hudu da aka harba a yankunan Kamelevsky, Zhytomyr, Kravochka da Cherkasy. Gwamnan yankin na Kronofrat Andriy Revakto ya ce wata 'yar gobara ta tashi sakamakon hare-haren amma ba wanda ya samu rauni. Dakarun saman suka ce harin makamai masu linzamin ya kakkace yankin Donetsk ne da ke gabashin Ukraine. Ba a bayar da labarin wata barna ba a yankin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu sake koma bangaren rahotannin mu. Yayin da darajar naira ke ƙara ƙarfi akan kudaden kasashen waje a kwanan nan idan aka kwatanta da ƴan watannin baya saboda wasu matakai da babban bankin kasar ya dauka. Har yanzu dai abinda 'yan Najeriya suka zuba ido su gani shine saukar farashin kayan abinci da sauran kayayyaki. To ko me masana ke cewa akan wannan batu? Haruna Shehu Maraban Jos ya yi hira da Dr. Abdulrahman Fantami na Jami'ar Nizma da ke Oman.
Yanzu da naira take ƙara daraja, dala kuma take faduwa. A ɗan tsakanin nan farashin kayayyaki a Najeriya ya tashi sosai kuma abinda ake dangantawa shi shine tashin dala. Yanzu dala ta fado amma kuma farashin kaya da sauki har yanzu ina nufin farashin har yanzu bai sauka ba zuwa kamar wani lokaci ne kake sa rai a takaice ƴan kasa za su fara ganin canji a farashin kayayyaki musamman na abinci
to wannan abu ne wanda akwai abin da muke kira fast through to shi fast through shine duk lokacin da dala za ta tashi a Najeriya sai ta tashi da naira 100 sai ta tashi da 200 sai ta tashi da 300 sai ta tashi da naira 70 ko ta kaga in data tashi za ta tashi with wide gap din kaga ne is highly significant amma idan ta tashi za ta soko kuma tana sokowa ne kadan so shi dan kasuwa a lokacin da yayi wannan lissafin sai ga cewa fa to yanzu fa as it is fa na farko shine sai ga cewa idan ya saida kayan sa yanzu ya rage a yanda dala ta dausta ta fado ta sauko to wataƙila fa in ya saida bare ci riba ba wataƙila kuma koda in ya saida a wannan lokacin sai ga cewa fa ai gwara ma in ya je wataƙila ma wannan kuɗin still bare iya ƙara saida mishi ba sai mishi wannan abun ba so shi sai ga cewa to tunda akwai wannan effect na fast through din lokacin da ya tashi sosai to dole saukowan ma fa sai dai sauko a hankali ba zai yi saboda lokacin da ya tashi da naira 100 ya tashi 120 gobe washe gari ya tashi kullun haka ya dinga tashi sannan yanzu yana rage naira 1 naira 2 kuma su zo su rage kayayyaki ba to amma yanzu kaga yanzu a lokacin sai ya zama cewa a yanzu ƴan kasuwa ba za su je su sayi kaya ba because suna jata su jira su ga cewa a wani level za ta sauka in yanzu ka je ka sayo kaya sai ka sayo shi a dala 1300 ko 1270 washe gari bayan wata daya sai ta dawo naira 1000 to kaga wanda ya je sayo naira 1000 kai yanzu da kai je ka sayo sa a wannan kaga asara za ka yi so dan kasuwa in yayi wannan lissafi sai ga cewa gwara ya kulla kayansa saboda suna da abin da muke kira expectation din shine ba su da confidence cewa abin da gwamnati take yi mai dorewa ne sai su tale su kawai bayan wata ɗaya wata biyu zai koma inda yake so dole sai mun yi bridging wannan expectation din idan gwamnati tana wani abu ta ba wa mutane confidence cewa idan gwamnati fa ta yi abin da gaske take so idan mutane suka san cewa da gaske suke to sai kaga cewa kowa yana ta haba kuma ya samu ya saida kayansa to amma duk wanda yake tunanin cewa bayan wata ɗaya bayan wata biyu bayan wata uku za a sake koma gidan jiya to sai kaga cewa gwara ya kulle kayansa dan ya je ya saida a wannan farashi din so wannan fast through din shi yake sa in lokacin darajar kaya ya tashi lokaci ne zaka ga inda in dola ta tashi sai ga kaya farashin su ya tashi amma fa saukowan sai a hankali amma fa dole zai sauko in dalan ta ci gaba yanzu ka ba su wata uku a haka so babu yanda za su yi hakan za su fito da kayan zaga zai dinga saukowa saboda ko ba su fito sun saida ba ai wani ya sai dala 1200 ya je ya sayo kayan to zai yi lissafi a 1200 nan nawa zai saida sai je to shi zai saida kansa a dala 1220 ko da 2300 in ya wannan lissafin to kaga kai ya barka da shi to dole zai sauko amma gaskiya saukowan sai a hankali kadan kadan ne zai sauko
Dr. Abdulrahman Pantami kenan na Jami'ar Nizma a Oman a hirarsa da Haruna Shehu Maraban Jos. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa shiri ne dake tattaunawa da masu ruwa da tsakiya fannoni daban-daban na rayuwa da al'ummomi dake da bambancin addini, kabila, jinsi da ɗabi'u don warware matsalolin da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin.
Al'adu da mabatan
A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda cibiyoyin ilimi ke hado kan dalibai daga sassa daban-daban don samar da ilimi a fannoni daban-daban da kuma cuɗanya da juna da fahimtar addinai da ɗabi'un juna don samun zaman lafiya.
Muna rayuwa ne a dukanmu 'yan adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu da mu da malamanmu da 'yan uwanmu dalibai muna karkashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan adam ne ba bambancin addini ko kuma bangarancin siyasa ko wani bangaranci na wani abu gaskiya
ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu murga mun zama kaman yawa don ba wani abun da yana nuna kaman bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa da babu a ciki
cibiyoyin ilimi na daga cikin manyan kafafe dake baiwa dalibai damar cuɗanya da juna walau a aji ko a ɗakunan kwana Dalibai daga yankuna daban-daban da bambancin kabilu da addinai na samun zarafin fahimtar al'adu da addinan juna. Kan haka ne na tattaro waɗansu dalibai don tattaunawa kan mu'amalarsu da juna a makaranta.
Sunana Aisha Musa Abubakar, ina Faculty of Health Department in Community Health and Extension Workers.
Kaiko. Sunana Gideon Jacob Kuga, ina karanta ina department na Laboratory and Information Science.
To sai ke fa.
Sunana Victoria Morrison Barnabas, ina Library and Information Science.
Kefa.
Sunana Hawa Abdulkarim Abubakar, ina ajin Business Management Administration.
Haji Aisha, ya kuke mu'amala da juna a wannan makaranta?
To alhamdulillah, gaskiya mu'amala tsin tsakanin mu dalibai wanda muka kasance muna mababbantan addinai da aqidu, ba wani bambanci, muna rayuwa ne as one. We are living as a same nation. Muna rayuwa ne a dukanmu 'yan adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu da mu da malamanmu da 'yan uwanmu dalibai muna karkashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan adam ne ba bambancin addini ko kuma bangarancin siyasa ko wani bangaranci na wani abu gaskiya
Malam Gideon yaya ake zaman mu'amala tsakanin mabambantan addinai a wannan makaranta
gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu murga mun zama kaman yawa don ba wani abun da yana nuna kaman bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa da babu a ciki muna nan kaman yawa musamman ni ina da abokai na akwai Aslam da Aliyu wani lokaci muna ci abinci a wuri daya kun na sha abun ma su ma suna kara sa'a in sun sha na ji zan karba ni ma zan karba shi to abun ya kara inganta rayuwata guda ka na ji daji yanda muke a nan wurin kaman gida daya ne
Malama Victoria, ya kike zama cikin mu'amala tsakanin dalibai musamman a wannan makaranta da naga akwai musulmi, akwai krista, akwai kowa da kowa.
To, godiya ga Allah, a gaskiyan shine a matsayina ma wanda na riga na kai kusan kaman uwa ne a wurinsu. Ya'yan nan suna ba da respect ma kowa da kowa bisa ga yadda mutum yake. Yawancinsu suna ce mini momi. babu wani bambancin addini muna nan kaman daya ne domin mun zo koyo ne fatanmu da begenmu shine mu daga wannan kasa zuwa wani wuri ba maganan addini ba mun gane cewa yanayin addini ya kawo mana jada baya da yawa a wannan kasa ina ga wannan ne yasa cewa dukanmu kaman ƴan Najeriya mu hada kai tare domin mu gina wannan kasa
zamu zo mu bada wannan shawarwari to Hajji Hawa yaya mu'amalanki da sauran mutane ko kuma ƴan uwanki dalibai da malamai a wannan makaranta
eh haka ne gaskiya da shin na kasance musulma ne amma kuma gaskiya musulma ne ƴan uwana ma kawaye na ma duka mostly Christians ne duk da cewa dai akwai musulman a cikin ajin mu to gaskiya na fi mu'amala ma da Christians din sama da ƴan uwana musulmai so gaskiya bamu da wata matsala a cikin makarantar nan ta bambancin addini duka mun hada kan mu ɗaya ne ba ma nuna bambanci tsakanin mu
Hajji Aisha kila angonku baki tashi kin ga akwai Christa ba ya kike ji da kika zo nan kika hadu da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba
do dai ba nan bane farkon inda na fara mix na fara yin mu'amala da ƴan uwana da muke da bambancin addini da su ban ji wani abu ba saboda na dauke su a matsayin ƴan uwa dukan mu bayin Allah ne ya halice mu ga baki daya bambancin addini ko wani abu ba zai saka kyamaci mutun dan uwanka ba saboda baka san wata rana inda zaka je ka hadu da shi ya maka rana ba kuma yanayin yanda kan mu'amalancin mutun a lokacin da ka fara rayuwa da shi shi zai determining din abinda shedar da zai je ya bayar akan kabilar ka ko akan addinin ka ko akan community dinka a duk inda ya je ya zauna duk inda wanda ba musulmi bai zo yi mu'amala da musulmi kan mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala idan ya je gurin wanda ba musulmi bai ji suna sukar musulunci ba zai bada goyon baya ba zai ce ni ba haka suka mu'amalance ni ba to ina la'akari da irin wannan na rungumi ƴan uwana ga baki ɗayan su mu ci tare mu sha tare mu yi wasa tare ba wani bambanci dukan mu mutane ne
bai shafi yanayin karatun ku zama
ba ba bai shafa ba amma muna yin kusan 70-30 ne tsakanin mu da su a makarantar kusan su SUG din mu ma kusan duk wani abu mai karfi a makarantar duk su suke rike da shi dole mun dan fice yawa amma dai hakan bai sa an nuna bambancin ko nuna mu mun fice yawa su ba su da yawa makarantar ta mu ce a'a ba a yi wannan ba kowa da kowa an rungume shi a makarantar mu gaskiya
Malam Gideon idan ka duba yanda kafin ka tsallako ka zo nan makarantar kila zaka wuce anguwanni har ka tsallako ka zo nan sannan kuma a aji ya kuke zama tare da waɗanda ba addinin ku daya ba domin ku koyi karatu
to a takaice dai ba za a iya rasa irin wannan tunani ba a hanyar zuwa makaranta a yanayin irin abokan da na samu a nan ma su ne suke bani karfin na riga na shakku da su kuma kowa a nan wurin na ganin shi kamar mun yi girma a wuri da abinda yana bani kwarin gwiwa kenan ba mu da masala yanzu haka makarantar nan ta yi kokarin hada kanmu da sauran yawan mutane wanda muna da bambanci a jini amma kuma yanzu mun sake da juna ba mu da masala
kana matashi kuma yawanci matasa irin ku ne ake samu suke kawo wannan bambanci idan aka tashi rikici ma za a samu matasa irin ku ne suke shiga wannan rikici dumu-dumu abinda ka koya a nan me ka gani na fahimtar cewa za a iya zama tare matasa za su iya hada kansu musamman ko da ba addinin su daya ko yaren su daya ba
bisa ga abin da na experience a nan wurin na koyi wasu abubuwa wanda ya kamata ni ma in gaya ma wasu wanda suna da irin wannan halayen na nuna bambanci addini ko siyasa ko yare a nan gaskiya an riga an koya mana kuma kamin in zo nan wurin dole ne ina yi wannan tunani so yanda muke a nan wurin ni addu'a na shi ne mun fita waje da irin wannan halin da mun gani a nan kuma mu koya ma wasu cewa kar mu dinga kyaman juna kuma mu nuna ma juna mu a bambanci addini ko na siyasa ko na yare
Madam Victoria a matsayinki na uwa me kike koyar ma waɗannan ɗalibai ta yadda za su fahimci cewa a dafa ku tsaranku kun yi zaman lafiya a wannan karo su yi zaman lafiya
to kowane lokaci dai tattaunawarmu da su mukan yi tattaunawa musamman kamar wannan bangaranci na addini na me ma baya shigowa a nan domin mun gode ma shi rectonmu a kowane lokaci maganar shi shine nan ba maganar musulmi ko krista nan wuri ne wanda ya tara waɗanda za su yi koyo waɗanda suka zama dalibai kuma mukan zauna da su mu yi tattaunawa in ce musu tun ba ga asaranku kuna kanana ku nemi ilimi ku sa kai ku nemi ilimi, kada ku yadda wani ya cuce ku, kada ku yadda wani ya ba ku shawara wanda ba daidai ba, wanda zai iya sa ku bara ku iya cimma burin abin da ya kamata ku cima kaman matasa ba. Ya kamata kowane lokaci matashi yayi kokarin ganin cewa gobe shi zai yi kyau. Nace mu kaman iyaye mu mun makara, iyaye mu ba su iya sai mana ba, amma ku kaman iyaye muna kokari, na san iyayenku suna kokari suna muku. Saboda haka kada mutun ya yadda wani abu ya sa shi har bare kai destiny shi ba, kowa ta yi kokari. Domin musamman kaman mu mata, idan ka shiga gidan aure yin makaranta yana da wahala, amma a matasan ku ku yi kokari ku yi makaranta. Yayin da kun yi kuna haifan ƴaƴanku, kuna nan ne kuna aikin ku ko kuna sana'an ku, kun ga babu wani tashin hankali, babu wani damuwa.
Hajiyawa, kin yi aure? To tun da baki aure ba, abinda kika koya anan kina ganin kaman zai taimake ki na rayuwa, har ma idan aka ce ki aure ya zama kin tallafa wa mijinki da ƴaƴanki?
Eh, gaskiya, saboda muna koyan abubuwa da yawa. Ni fannin da nake dai ina fannin kasuwanci ne. So fannin kasuwanci kuma kin ga zai taimaka min ta kowane bangare, ko da a ce ma ina cikin gida zan iya kama sana'a ta a cikin gida nayi. So gaskiya makarantar mu tana da haɗin kai sosai tsakanin musulmi da krista, ma ma duk rubawancin addini muna da haɗin kai mu'amala da komai da komai dai na rayuwa.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zan jimma burina.
Yanzu kuma ga gudunmawa kan zamantakewar mu.
Suna na Margaret Afungre, ni Impact Supervisor ne da Books to Africa. Muna so mu karfafa karatu a Africa. Muna jin daɗi da yanda muka gani, yanda makarantar yake, yanda suka karbe mu, ba wani bambanci, ba wani kai krista ne, kai musulmi ne, kai wannan ne, duka muka gani ɗaya, kuma muna wasa da su. Ba yanda zaka ce wai zaka yi magana akan addinin mutum baka karanta ka sani mene addinin ba. So mun kawo su takardun nan so da in kai kana so ka sani mene musulunci yake ka karanta ka sani, in kana so ka sani mene kristanci yake ka karanta ka sani. Kuma ba just duka duka religious books bane kawai, akwai educational books, akwai leisure books, akwai motivational books that zaka iya ka karanta ka san other part of the world.
Masu sauraro, anan zan diga aya a shirin zamantake na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasiha akan tasirin azumin watan Ramadana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا تالي dan uwanku Ahmad Tijjani Usman Nuh Sharbutu. Wannan wata azumin Ramadan, abinda ke ya kamata mu koyi mu yi ta'adantu da wayannan halayyan nan shine mu yi kokari mu sa tsoron Allah gaba, kamar yadda manzon Allah ke ce muna da Allah ya ce muna la allakum tattakun, kaga nan ya nuna muna tsoron Allah. Shine manzo Allah ke ce muna wani abu ne tsoron Allah. Tsoron Allah shine me? Imtisalul awamir, shine kamanta horo na Allah, wajtinabun nawahi, da nisantan ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wataala ya hane mu, fi zahiri a fili wal batin da boye. To mu yi kokari ba wannan azumi kurum za mu ji tsoron Allah ba. Tsoron Allah yana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi, saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai. Kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba. Wani irin darasi ne? Za ka fahimci yanda yau rayuwa yake, yanda halin yunwa yake, yanda halin kishirwa yake. Yana ƙara mana tausayi, sai manzon Allah mai tausayi ne. Yau kana nan, wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji, to kai ma ai ka jarrabi azumi ka ga yanda yake, shi yasa ka tausaya masa ka bashi. Kuma shi wannan azumin watan Ramadana a darasin da yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah. kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a gan mu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu a'a bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya kuma sauraro saboda karancin lokaci ba za mu kawo muku takaitattun labaran ba anan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amana dan Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniya mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakata shirin yau da gobe